نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يومنا ترى قوتاً المحرم إجرى من زعل صلى الله عليه وسلم جودة للي هدود أربعين تقص واللي ذاتي لإشرين لهدو قوتاً شدة شكرة تدبو بدا إشرين لشدة muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam muna cikin babu zuhdi wal wara babin da yake bayanin gudun duniya da kuma ainihin tsantsani malam yace wa an ibn umara radiyallahu anhuma qala kuma shi bane قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم ياتي من تشبه بقوم دو wanda yayi kama da wasu mutane wa huwa minhu to shi yana daga cikin wadannan mutanen akhrajahu abu daud abu daud ya fitar da wannan hadisi wa sahahahu ibn hibban ابن عبان الجاديسي لي ان غنتجي wannan hadisi malamai suka ce yana da rauni amma yana da wadansu hadisi wadanda wato suke karfafa shi wanda aka rawaito daga da yawa daga cikin sahabbai wanda waɗannan hadisan za su fitar da shi daga kasancewar shi hadisi mai rauni yana daga cikin hadisai waɗanda suke shaidu ne ga wannan hadisi hadisin da Abu Ya'la ya rawaito shi marfu'i hadisi Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man radiya amala qaumin kana minhum duk wanda ya yarda ya amince da aikin wasu mutane to ya kasance shi ma daga cikin waɗannan mutane yake mana duk wanda wasu mutane wanda ba musulmi ba suka yi wani aiki kuma kace ka yarda da aikin nasu kuma alhali ya saba ma addini to kai ma dan uwansu ne Allah ya kiyaye
amin
kamar yadda Allah ya ce wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda yake soyayya da kafirai makiya Allah makiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce to yana daga cikin su Allah ya kiyaye to kenan hadisi yana yi duniya kan cewa lalle wato duk wanda ya kwaikwayi mutanen banza fajirai fasikai to yana cikin su shi ma fajiri ne fasiki ne mutanen banza ne duk wanda yake kwaikwayon kafirai to shi ma menene shi ma kafiri ne duk wanda yake kwaikwayon kafirai cikin abin da yake addinin su ne suna yi ne da addini shi ma yana yi saboda suna addini yana furke suna furke shi sai wannan abin to shi ma banda in ka sa kayan su waɗanda ba kafirci bane kayan da suke sa ba suna sawa dan kafirci ba amma wani abu da suke yi wanda alama ce ta addinin su alama ce ta kafirce mu Allah da suke da annabi da alqur'ani to in kai to kai ma ka zama irin su amma in ka kwaikwaye su wurin waɗansu al'adun su to ba za ka zama kafiri ba amma kai abin da ba daidai ba kai sabon Allah Allah ya kiyaye ko kuma mutun yayi kama da ɗan bid'a ya kwaikwaye ɗan bid'a cikin abubuwan da suke na bid'a shi ma wannan mutunan ya zamanto daga cikin su ma'ana dai hadisi yana nuna cewa duk wanda kai kama da shi ka kwaikwaye shi a wurin sa sutar shi ko abun hawan shi ko kamannin shi to lalle wannan mutumin shi ma ya zama irin waɗannan mutane. Allah ya kiyaye. Hadisi na gaba bala yace wa Ibn Abbas radiyallahu anhu ma an karba hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yake kuntu na kasance khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yauman wata rana ina bayan shi a bisa jaki ya goyo ni saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana son yara ƙananan yara Abdullahi da Abbas yaro ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son yara kudaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bisa jaki tare da shi kuma yana yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauki duniya wani abu ba shi yasa ma yake hawan jaki tare da lokacin shi akwai abubuwan hawa masu daraja akwai ɗan mota irin ta manyan mutane da ake yi wanda ake hada da doki ne ko doki biyu akwai tayi wanda manyan shugabanni ke shiga su yi zanna ciki amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau jaki zahiri ba tare da an samai wani abu na kariya wani ado ko wata kwalliya ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam zai hau bisa jaki zahiri kana ganin shi kuma har ma ya goya daya daga cikin sahabban shi ko daya daga cikin dangin shi Abdullahi da Abbas kane ne gari shi to yace wata rana ina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala sai yace ya gulam sai yace mani kai yaro Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wannan suna saboda mi tausayawa gare shi saboda kulawa da shi mai kira da cewa yabna Abbas ba ko ya Abdullahi ba ce mai ya gulam ya kai wannan yaro ihfazillaha yahfazuka ka tsara Allah subhanahu wataala Allah zai tsare ka mara gane wako ka kiyaye Allah ka tsara Allah subhanahu wataala to shi ma Allah subhanahu wataala zai tsare ka ihfazillaha tajidhu tujahaka ka kiyaye Allah subhanahu wataala zaka saba Allah dabra da kai kusa da kai zaka saba Allah subhanahu wataala a gabanka abinda ake nufi da kiyaye Allah subhanahu wataala shine tsare dokokin Allah abinda Allah ya ce kai kai abinda Allah subhanahu wataala ya ce ka bari ka bari ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye alƙawarin Allah subhanahu wataala umarnin Allah hanin Allah addinin Allah to in ka tsare rayuwarka wato gabanta da yawa za ka yi samun kanka a wani lokaci da kake neman taimakon Allah kake neman gudunmuwa Allah subhanahu wataala kake neman biyan bukatu to sai Allah subhanahu wataala ya biya maka bukatarka sakamakon mi Allah ya san cewa kai bawan shi ne na kirki bawan shi ne na kwarai kana kiyaye dokokin shi wa idza sa'alta fas'alillah idan za ka roko to ka roki Allah in za ka yi roko to ka roki Allah subhanahu wataala kar ka roki kowa ka roki Allah subhanahu wataala domin Allah subhanahu wataala shine mai duka shine mai komi shine mai kowa komi na shi kamar yadda Allah ya ce was'alullaha min fadli ku roki Allah subhanahu wataala daga mi daga falalar shi kaga Allah subhanahu wataala ya takaita roko a gare shi kawai cewa ka roki kowa sai shi kudaka annabi alayhi salatu wassalam ya ce mai idza sa'alta idan za ka yi roko fas'alillah to ka roki Allah ana karaita Allah subhanahu wataala da roko ne domin ba mai badawa sai Allah ana karaita Allah subhanahu wataala da kai bukatu wuri shi kamar yadda Imam Tirmidhi ya fitar da wani hadisi makamancin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu min fadli ku roki Allah subhanahu wataala daga kyautar shi da baiwar shi fa inna Allah yuhibbu an yus'ala domin Allah ta'ala yana so a roke shi insha Allah so yake kace a bani Allah ka bani, Allah ka bani kuɗi, ka bani lafiya, Allah ka bani ilimi, Allah ka bani makami, shi Allah haka yake so. To saboda haka koyi ta roƙon Allah subhanahu wataala. Wani hadisi Annabi alayhi salatu wassalam ya ce, "Man lam yas'alillah yaghdab alayhi." Duk wanda baya roƙon Allah, to Allah subhanahu wataala yana fushi da shi. Wani wuri kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, "Koyi ta roƙon Allah saboda inna Allah yuhibbu al-mulihina fi du'a'i." Allah yana son mutanen da suke matsawa, su ta matsawa su ce a bamu da sa'i da rana da marice da daddare tsakiyar dare kowane lokaci. Dai suka matsa su ce Allah a bamu. To Allah ta'ala yana son waɗannan mutane masu naci. Muna ganewa ku? Mutunan da dai ya gama da kai, dai da ya gama da kai, wani hukaci ka bani, hai zo ka bani ba. Ya kira ta waya kuma an gama haka nan, kuma in ya gani shi wani wuri ya tsaya, ta alkawarin nan ne da kai mana da nake ƙara tuna maka. To mai haƙurin wannan sai wa? Sai Allah subhanahu. Shi Allah yana son haka a naci a yi ta yi. Ta yi ta yi. Wa in ba kai, Allah subhanahu wa ta'ala fushi yake da kai. In ba ka roƙi Allah ba, ba za ka roƙo. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdullahi dan Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." In za ka roƙo, ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Shi yasa ma saboda mahimmancin roƙo Allah shi kadai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mubaya'a da yawa daga cikin sahabbai akan cewa su yi mai yarjejeniya, ba za su roƙi kowa sai Allah ba. Daga cikinsu akwai Abubakar, akwai Abu Zar, akwai Suhaib. Sahabbai ne waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya musu alkawari, kuma suka rike wannan alkawarin. Ɗayansu an ce in bulala shi ta faɗi yana saman jaki ko yana saman doki ko raƙumi, ba ya ce a miƙo mai sai ya sauko ya doki abu shi. In an yi magana ce a mun yarjejeniya da Annabi cewa kai in roƙi kowa. Ko yaya abin yake ma? Mun yarjejeniya cewa kai in roƙi kowa sai Allah. Muna ganewa ko? Saboda haka karaita Allah subhanahu wa ta'ala da neman biyan bukatu ban da sauran halitta Allah subhanahu wa ta'ala, hankali yana nuna haka, kuma haka ma dalilai sun nuna haka kamar yadda muka karanto su. Domin shi roƙo da kake ganin shi zubar da mutunci, yana zubar da ruwan mutuncin fuskar mutum, sai mutum ya koma baya da kaskanci ne. Bai dace ka zubar da mutuncin ka ba, ka zubar da darajar ka ba, ka wulakanta ga kowa sai ga Allah, domin shi ne mahalicin ka. Haka ne ko? Allah shi ne mai iko akan komi. Allah shi ne mawadaci wanda ya wadatu ta ko'ina. Su kuma bayi sabanin haka suke. Ko ba haka ba? Yawwa. Mu bayi wato in aka matsa mamu ran mu ɓaci yake. Kuma muna da gaskiya, saboda abinda muke da shi dan kaɗan ne, shi kuma na Allah mai yawa ne, shi na Allah bai ƙarewa. Da dukkan duniyan nan gaba ɗaya za su tsaya cik, kowa ya bar aikin da yake, kowa ya bar komi da yake, ya gaya ma Allah buƙatar shi, Allah ya ba shi da ba abinda zai rage wa cikin arzikin Allah. To kaiwa da kowa zai tsayawa a cika mako gida, kowa ya ce sai ka bashi, ya kake gani? Ba ga wani ban aka mai haka nan ba, sai ta ta bayan gida ta yi shi, abin ya yi yawa. Amma shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai duka, shi ne mai komai, duk arziki yana nan. Tunda Allah yake da arzikin shi yana nan, duk arzikin nan, duk yawan nan da karuwar da muke ta yi, duk kuɗaɗen da ake samu, ba abin da ya rage na arzikin Allah. Yana nan yadda yake tun bai halice mu ba, arzikin yana nan kamar ba a taɓa shi ba. To kenan kaga roƙo, duk da yake ya zo a cikin shari'a, roƙo ya halitta, amma ba ko ina ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, "Wallazina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili." A gani? Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi sananne ga mai roƙo, aga akwai masu roƙo kenan, Allah bai hana ba. Allazina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. To da haka kenan roƙo kamawa yake. Na roƙo ya kama ya halitta yi, amma roƙon da bai kama ba to shine wanda ba ya da kyawu, shine wanda bai kamata a yi ma kowa shi ba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala, haka ba ka buƙatar komi, ba ka da matsalar komi, ka ce Allah kawo. Allah ba ya ce ka wannan ba ya da godiya. Kuma daraja ka karuwa ibada ce kake. Ba ka da matsalar komi, ba ka da matsalar gida, ba ka da matsalar dashi, ba ka da matsalar abinci, ba ka da matsalar kuɗi kasuwa, komi daidai yake tahiya. Sai ka daga hannu ka ce Allah ba ni. Allah karu. Kuma ko su yi layi tankara tankara yana so su ma an gama da shi. Allah ba ya ce wannan zari gare shi. Abin da an yi shi ne dama saboda kai. Dama ana jiran ka ce a baka a baka. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana imani. Saboda haka dai roƙo in ba a buƙatar shi to ba a yi shi. Idan kuma akwai buƙata to larura ce. Ad-darura kuma tubihul mahdhur. Yawwa. Larura tana halatta abinda an hana ce an haramta shi. Saboda larura, saboda wahalar rayuwa kana yi. Kuma inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa roƙo bai halitta ba sai ga wasu mutane. Akwai mutunan da bala'i ya sauka gare shi ya cinye mai dukiya, akwai mutunan da ya dauki nauyin biyan wani bashi wanda ya yi karhin shi, amma saboda ya kashe wutar da yake gani za a wulakanta wanda ake bi bashi ya ce shi ya biya. Ya halitta ya je ya roƙo. Ba dan kan shi kaga zai ba dan wa ba dan ya cece dan uwan shi. To irin matsalolin sun bari ya halitta a je a yi roƙo, in ba haka ba to ba ya da kyawu. Ka tsaya ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Sai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza sta'anta fasta'in billah. Idan kuma zaka nemi taimako to ka nemi taimako da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ya daidai da faɗin Allah ta'ala wa iyyaka nasta'in. Allah muna neman taimakon ka kai kadai. Mana muna kare taka da neman taimako, ba mu neman taimako wurin kowa sai gare ka ya Allah. Muna ganewa ko? To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abdullahi ibn Abbas a ran wurin da neman taimako a wurin Allah shi kare cikin dukkan al'amura gaba daya. Da kuma kare ta Allah subhanahu wataala da neman taimako banda wurin Allah subhanahu wataala. Abin da yasa neman taimako yake mutum ya tsaya wurin Allah subhanahu wataala ya yi shi saboda abu guda biyu. Abu na farko bawa gajiyayye ne. Duk inda bawa yake gajiyayye ne, kasashe ne. Bai ya kadaita da kanshi a cikin biyayya ga Allah subhanahu wataala. Ba ka yabin Allah, Allah bai kama maka ba. Ko haka ba? Azumin nan da aka yi yau, in Allah bai kama ba za ka iya ba. Sallah da ake yau da gobe, kana ce ka yi ta yin ta yadda ya kamata da tsarki da alwala da neman ilimi da sauraron al'amuran addinin musulunci, sai in Allah ya kama maka. Shi yasa Allah ya ce ku zan ki neman taimakon nashi. Kai da kanka ba ka iya ba, abin ya yi ƙarhinka. Kamar shaidan yana naira tabbata da kai. Amma idan kana neman taimako Allah yana kama maka shikenan, to Allah ya shiga faɗan da shaidan yake yi da kai. To kaga duk wanda Allah ya shiga mai faɗa ya kafi shine mai cin nasara. To shi yasa ake so ka ne kullun kai ta neman taimako. Shi yasa kullun aka ce mu karanta suratul Fatiha a cikin kowace sallah, mu karanta su hudu, raka'a farko, raka'a ta biyu, ta uku, ta hudu. In asuba ce raka'a farko, raka'a ta biyu. In magariba ce raka'a ta ɗaya, ta biyu, ta uku. In nafila ce ma mu yi. Duk ciki sai mun ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muna neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah ya kama mu. Ba tare da mun faɗi me muke so a kama mu ba. Gaba ɗaya rayuwar muke so a kama mu. Idan ba kama mu gaba ɗaya ba. Na biyu, abin da yasa ake kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da neman taimako saboda babu wanda zai taimake bawa akan biyan bukatun rayuwar shi da na addinin shi sai Allah subhanahu wa ta'ala. to duk wanda Allah ya taimake shi shine wanda aka taimaka mu shi ya samu taimako wanda kuma Allah ta'ala ya jaye taimakon shi daga gare shi taimako na musamman to wannan shine wanda ya walakanta ya walalace Allah ya kiyaye
amin
ya samu ya zo a cikin hadisi mun karanta cikin 40 hadisi ko wannan hadisi ba mun karanta shi ihris ala ma yanfa'uka kai kwadayin aikata abin da zai amfaninka duniya da lahira wala ta'jaz kada ka gajiya wasta'in billahi kuma ka nemi taimako da Allah subhanahu wataala neman taimako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da bayi shi a cikin wudu ba ma kullum mun zo wurin karatu muna cewa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu muna gode ma Allah subhanahu wataala muna yabon Allah kuma muna neman taimakon Allah aga duk wannan koyarwa ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yi haka manzo Allah ya koyar da Mu'adh dan Jabal cewa kada ka yarda bayan sallah ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ka taimake ni akan zikirinka da godiya gare ka da kuma kyakkyawan bauta gare ka a inni Allah ka taimake ni kana gani ko manzo Allah ya koyar da shi saboda haka dole ne mutane mu ci gaba da neman taimakon Allah subhanahu wataala kan mu iya da kan mu ba mu iyawa da kan mu yasa muke shan wahala annabi yaqub ma Allah ya bada labari ya ce wallahu almusta'anu ala ma tasifu Allah shine wanda ake neman taimako wurin shi a bisa abubuwan da kuke yi Allah zai kama mana shigar mana cikin waɗannan abubuwa saboda duk wata matsala da kuka ya wuce Allah subhanahu wataala ya magance ta tunda dai muna neman taimakon Allah to Allah ta'ala zai kawo mana karshen duk wata matsala ta ku to kaga annaban Allah fake ne ke to Allahul musta'an ala ma tasifun saboda haka waɗannan wasiyoyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kore maka tashi tsaye ka nemi na kanka dan an ce ka nemi taimako da Allah ba an ce kai kwancin ka ba muna gane wa ku yawa dole ka tashi ka kama hanyoyi kai ma ka nema na kanka ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala abinda ba a so kai tunanin cewa waɗannan hanyoyin da ka bi na neman abin duniya su ne za su baka abin duniya Allah shine mai bada su waɗannan sanadi ne ko ba haka ba Allah yana iyawa amma saboda Allah ta'ala yana so ma mai hubba sakan mu zama ragayi Allah ta'ala kana cewa Allah ba ni kudi ya zubo maka su kana yau mai sauki ma ne wurin Allah amma bai saboda mi saboda karka lalace kaga aka zubo masu to tsaya za kai ka san ki zaro su kana kashewa baka san wahalar su ba amma in ka tashi kai wahala da kyar da jibin goshi ka same su sai da ma ka dan tara wajen jika 40 ko wani abu wani zo ya sace aka sace mai da ka baya kuma ka tai nema kuma ka nemo to kaga gobe kiyaye su zaka sai kaga mabukaci ya zo kana iya bashi dala 10 ciki kana tunanin dala 10 kana tunanin wahalar da aka sha ma kan suka zo ma jumla haka kullum haka suke zawa ba ka wahalar komi yaya an sai kai taban na tasu to shi yasa Allah ta'ala sai ya rufe wannan kofa ba wai dan Allah ba abin da ya gagari shi haka ilimi kana cewa Allah ba ni ilimi shikenan kawai a tashi da sai kai malami ne ya ba kam da Allah wannan dume sauki ne wurin shi baka ji ba shi yace dare da Allah kai ba ture ba to akwai abin da ya gagari Allah to amma Allah subhanahu wataala shi da yace mu tsaya mu nemi taimakon shi mu tsaya mu roke shi kuma shi yace mu hito waje mu yi kasuwa mu hito waje mu yi aiki mu fafataka ta rayuwa domin mu tsira da mutuncin mu wallazi ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha Allah ya sa ya muku kasa horalla saboda haka ga taran da fadi ku yi ta yawo cikin ta ku nemi arziki wa kulu min rizqi in kun samu ku ci arzikin Allah kuma Allah subhanahu wataala yace waj'alna an-nahara ma'asha mun sanya rana yini ya zaman tomi lokacin neman abinci ne saboda Allah da yace ma ka nemi taimakon shi yana ne in ka shiga kasuwa ka nemi taimako in ka shiga aikin karfi ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala duk abin da za ka yi ka nemi taimakon Allah fa idza azamta fatawakkal ala Allah idan kai niyan aikata abu to ka dogara da Allah ka nemi taimako wurin Allah sai Allah ya kama maka yasa wata rana sayyidina Umar ya taho rana ta ya kai zo ran gadi masallaci sai suke mutane suna ta kwana ka fita shi ko ya kai ba ku ta nema abin suka ce a mu mun dogara da Allah kawai arzikin mu zai zo iske mu na yake kai ba ba to wanda bai tashi ba zan zane shi mu za ku gada mu dogaro da Allah mu ba mu dogara da Allah mu muke ta nema ku tashi ko ai ta nema ko ku zama ci ma kwance ga mutane a tashi muna ganewa ku to saboda haka kenan Allah subhanahu wataala yana son a roke shi kuma Allah subhanahu wataala bayan yana so a roke shi a nemi taimakon shi kuma shi ya shar'anta mu mu tashi mu nema kan mu yadda mu yi wasa da nema mama musabbi ba wajibi ne muna ganewa ku to saboda haka dole mu tashi mu nema kuma cikin neman mu mu nemi taimakon Allah sai Allah ya kama mu Allah ya kama mu
amin
malam yace rawahu tirmidhi imam tirmidhi yarwayto shi wa qala yace hasanun sahih hadisi ne mai kyau kuma hadisi ne ingantacce Allah ya samu dace
amin
wa an salim bin sa'd radiyallahu anhu qala an kai hadisi daga sa'd dan sa'd Allah ya kara mishi yarda yace ja'a rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam faqal sai ya ce ya rasulullah ya ce ya kai ma'aikin Allah dullani ka nuna mani ala amalin akan wani aiki idza amiltu idan na aikata wannan aikin ahabbani Allah Allah zai so ni zan samu soyayya Allah subhanahu wataala wa ahabbani annas kuma mutane ma za su so ni وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتي مشي ازهد في الدنيا كي قدو اتكين دنيا كي قدو الدنيا ما ناكا قشي دنيا تنابن كنا قدو انا باكا كنا تيو باكا سو يحبك الله والله سبحانه وتعالى ذي سوك انك ياكنا انك كي دنيا تذاك سامسوه يا الله كاجي وازهد في ما عند الناس kuma ka guji abin da ke ga hannun mutane idan ce idanunka ka bar kallon abin da ke hannun mutane ka bar kwadai yuhibbaka an-nas sai ka mutane na son ka saboda dan adam alijin shi akan son abun shi ko ba haka ba dan adam yana son kayan shi ba ya komi da shi amma yana son ya aje abun shi kawai abin da zaka tambaye shi baka bai kai kawo ba amma daga duka sai cikin damuwa ya yi karin abin roƙon ne ba yaso ya kwammace baka da kanshi galibin mutane haka su kaɗan ne cikin mutane waɗanda ba su damu da roƙo ba kuma Allah ya ba su azanci ko da ba ka roƙe su ba su da niyyar baka to sun san hikimar da za su ma su rabu da kai lami lafiya ba sai ka bata musu rai ba amma yawancin mutane irin su ɓace waki Allah ya samu dace.
Amin.
Rawahu Ibn Majah wa ghayruhu Ibn Majah da wani shi suka rawaito wannan hadisi. Malam yace wa sanaduhu hasan. Kuma sanadin wannan hadisi sanadi ne mai kyau. Ma'ana hanya shi hanya ce mai kyau. Wannan hadisi a cikin shi akwai bayanin falalan zuhud da kuma daukaka zuhud. Zuhudi dai mun riga mun yi bayanin shi can baya mun ma karanto maganganu na malamai fassarar shi yawwa to sai mutum ya koma ya tuna me muka ci daga cikin falalar zuhudu yana kasancewa mafari dalilin samun son Allah subhanahu wataala ga bawan shi da kuma soyayyar mutane ga bawa saboda duk wanda ya guji abin da ke hannun mutane to mutane za su so shi su kaunace shi domin zukatan mutane a halice su akan son kayan su ko ba haka ba ina da mai na son abin shi wannan dabi'a ce halitta ce to ya rage ga mutum kuma wannan halitta din Allah ya maka ita to kuma Allah ya ce ka bada to yanzu sai Allah ta'ala ya ga dabi'a kaza ba ka hana koko Allah kake neman san shi ka bada shine kawai amma ba ka bada duk adam ba ya san galibi ya kwammace ya aje kudin shi su yi kura ya kwammace ya aje wasu kayan shi na bukata su lalace da ya dauko ya ba wani in sun lalace ya zo ya tattara su a kai kwandon shara a zuba shi ba ya bukata su bai komi da su amma kuma ya hana wani wannan hadisi yana nuna cewa duk wanda yake sai ya samu soyayya Allah to ya gushi duniya irin gudun duniyar da muka faɗi can baya ba wai ba ruwanka da duniya ba Allah ta'ala bai hada maka duniya ba amma zaɓin ka ne in ka ce ba ka so don kanka amma kar ka ce haramun ce ita duniya tun daga ka cikinta ai ya kamar haramun ce ka makura kanka ka kai kabarta ma kana cikinta to tun da kana cikinta kenan kana da bukatar rayuwa a ciki kana da bukatar in baka ci baka sha zaka tagayyara zaka shiga halin kakanuka yi ko to kenan maimakin ka shiga irin wannan hali sai ka ci ka sha gwargwadon bukatarka ka sa sutura gwargwadon bukatar wannan duk ba hana ba kamar yanda duk bayanai sun riga sun gabata wannan shi ake ce ma gudun duniya kai zamantowa ma duk garin nan kai kowa kudi amma kuma kana gudun duniya kyamata kake yi me yasa saboda duk wani haƙi Allah da ya rataye cikin dukiyar badawa kake kana taimakon malamai kana taimakon almajirai kana hidda zakka kana taimako ma da ihsani na musamman da kake bayan haƙin Allah din kuma dai banta ake kai ne gaba gaba kai ne number 1 na masu kuɗin garin nan amma kuma kai ne mi kai kowa gudun duniya ga kada kaya masu kyau da mota mai kyau ba su yi ka mota mai kyau ba ba su yi ka sutura mai kyau ba ba su yi ka gida mai kyau ba amma mi ba ka wasa da addinin Allah dukiyar ba ta zo ta hana ka wargi da addinin Allah ko watsi da shi ba to zo da gare ka kamar tunanin mai zo da shi ne mutunan zakanin da tsumma da raga kayan shi duk sun tsuha takalmi duk sun lashe ya danganci shi amma ba shi kai ne zo da ba ka yi samun mutum mai haske mai kyalkyali dan kwaliza ne amma kuma gudun duniya yake to da wannan kwalizan tashi da wannan ada da wankan nashi duk bai hana shi aka kira sallah ji masallaci kuma ka gaya sahun gaba ma kuma in ya kare ya tsaya tasbihi ya tashi ya nafila ba haka amma kuma ga wata dankarerin mota ne kusan miliyan 100 aka sa aka saita amma kuma gudun duniya yake ba haramun ba ne
lagar
to mutum ba ya da abu ne sai ya ga banna ce yake sai ma an kana da haka zata kuma Allah dama Allah bai hana ba dan kare da gidan kaga mutum ya yi ba haramun ba ne dabiya ta dawa da haka take tunda Allah bai hana mutum ba sai mutum ya abinda Allah ba ya so a same ka da dukiya kana ma Allah ruwa ba ka zakka ba ka ihsani ba ruwanka da taimakon dangi ba ruwanka da taimakon almajirai ba ruwanka da taimakon addinin Allah kawai sai dai a ta tara to irin wannan shine ake ce masa duniya da ka zama sabanin haka to kana kin duniya domin duniyar da kake ciki ka same ta amma kuma ba ta hana ka bin Allah ba ta hana ka san manzon Allah ba
sallallahu alaihi wasallam
ba shikenan ba ka gama da ita an tambaye Imam Muhammad aka ce mutum ya yi zamantowa yana da dinari 1000 kuma ya zamanto mai zuhudu ya ce kwarai ko aka ce kamar yaya ya ce inda hannun shi duke take to ya zama mai zuhudu amma in ta shiga zuciyar shi to shi kenan duke ta yi ƙarin shi kenan kaka yadda duke ta shiga cikin zuciyarka ta zanna yadda ka riƙe ta nan kullum tana nan kullum da hannunka take duk lokacin da ta dan lalo za ta ture ta kame da ta sai ka rayu rayuwa mai daɗi ka rayu rayuwa ta bayan Allah sai da Usman mai kuɗi ne mutunan da ya dauki raƙumi 1000 ya bada
Allah
kyauta
Allahu akbar
mutunan da ya sowo abinci na raƙumi 500 aka zo ana yunwa ba shi ya saurin saboda ya rama bayan Allah ya rama mutanen Madina gaba da ɗan kasuwa suka lallabu aka ce mun ji ka kawo raƙumi kaza saboda haka nawa kayan suke faɗa musu suka ce to mun ƙara ma kaza ya ce an saida a yi akwai wanda ya sayi sai ya yi haka nan wani ya ce ni na ƙara ya ce wani ya sayi haka nan abin ya ƙara ya ce an sayi sun wuce haka nan suka ce kai sai na wasu da Allah ga ya mun wane ne ya sayi mu ne yan kaso ga munan wane ne wanda yake da farashin da ya nawa ya ce Allah ya ce ni tuntuna na dama na kawo su ne za a raba bayan Allah ba ni sai da abu ne na sai da ma Allah su kuma tunan da zai wannan kyauta kuma ya ci gaba da harkar shi da kike tunanin kudin shi amma kullun sai ya sauke Qur'ani dan garam ne Allah rahmani shi ya rawaito mamu hadisin khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi bijin ku shine wanda ya koyi karatun Qur'ani kuma yake karantar da shi sai na Usman ya rawaito wannan hadisi yasa ya dage har mutuwar shi har ranar da za a kashe shi yana rungume da Qur'ani yana karatu har ranar da makiya Allah suka duro cikin gidan shi za su kashe sun kashe shi ma yana rungume da Qur'ani har jinin shi ya watsa ga fa sayakfikahumullah
Allahu akbar
kaga mai kudi ne ba mai duk sahabbai ba mai kudi ne shi har mazalar ya taba kawo kudi dan tarin kudi haka zinariya tarin ta guda manzo Allah na dauka yana juya da kai gaskiya Usman imanin ka yayi yawa manzo Allah na cewa daga yau da abin da kai ba zai cutar da kai ba to kaji masu zuhudi masu da kudi kuma zuhudi suke to haka ake so in kai haka nan to shikenan in ba za ka iya ba kuma to da haka dai wannan hadisi yana nuna mana falalar zuhudu da guje ma duniya cewa duk wanda ya guje ma duniya zai samu mi sai samu san Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya guje ma kayan mutane kuma zai samu san mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da alkhairin duniya da lafiya
saka Allah ƙara lafiya
wallahu ta'ala
da ashirin da kira nan gaba
to
ai tambayoyi wato wannan assalamu alaikum
ina da wata tambayar ku yawa
tartana wannan wani ke tambaya ce wai yaron da aka haifa ba ta hanyar arni ba gobe kiyama menene hukuncin shi wai
ai me hukuncin shi tana tambaya wai wanda aka haifa ba ta hanyar aure ba ranar kiyama ya hukuncin shi ya danganci aikin da yi in ya yi aikin banza to kaga ya tabbata shegen kenan in ya yi aikin kwarai kuma ya zama dan kwarai
Allahu akbar
akwai hadisai da suka ce ba ya shiga aljanna amma hadisai ne mawdu'ai ne
na'am
hadisai ne na ƙarya ba abin da zai hana shi in yayi aikin baya bai da bambanci da kowa bambancin shi kawai shi ya zo ba ta hanyar aure ba
Allahu
kauran mutane kuma da aka haifa ta hanyar aure sun zo ta hanyar aure saboda haka in yayi imani da Allah ya ayyuka masu kyawu kamar yadda Allah yake bari to ba abin da zai hana shi shiga aljanna
na'am
na'am sau da haka makoma shi ta danganci aikin da yi
masha Allah
na'am
wannan take tambaya ta ce mijinta ne ya ce mata tunda ba ki son kazami na sake ki dan ita ce ta yi ta ba ta son namiji kazami a zamantakewar sai da gobe ta ga yana da kazamta sai kawai ta bude baki ta ce gaskiya ni ba son miji kazami sai ce to tun shikenan tunda ba ki son miji kazami ni na sake ki to shine take tambaya ta ce wai wannan sakin ya abu
waye kai ta ta je ta samu mai tsafta sai barambara ma
eh gaskiya shi ne
saki karara ka akwai rikici cikin wannan saki ba rikici mace ce ta ce ba mijinta ita ba ta son kazami da shi take saboda kaga yana kazamta shi kuma yace tunda ba ki son kazami ki sai na saki wai take tambaya sakin yayi an gama tun yaushe
kenan da ya ce shi ne ba kazami ba shi kenan saki ya
saki guda ne
eh kware
kenan tana iya lallaba ta cewa wa sace nake da Allah ka
a gyara kenan
eh mana
so wannan wannan kuma yake tambaya uba ne yake tambaya surikin shi yace ma yashi kenan da cewa ya haramta ta sai ta tai gida to shi ne suke so a gyara suka ce akan saki guda ne ko ku haramta da yace mata shi kenan dan uwan suka bugo suka tambaya wai ana so a maida ta amma suna tambaye ku ya za a yi
shi haramci malamai sun yi sabani game da shi saki ne ko ba saki ba
na'am
ko suna ganin saki ne su ma suna ganin ba saki bane
na'am
okay na wanta akan ba saki bane kenan ba saki bane haramtawa ce kuma shi da ma ba halale shi bace bare ya haramta
na'am
ko ba ka ba shiriki a shiriki ne ko
eh shirikin awai ke tambaya shirikin shi awai a ce
a shi miji shi yace ma mata ya haramta
yawa
to suna ganin saki ne ma hauku saki uku ne ma ba guda ba wadanda suka ce su wasu kuma suna ganin haramtawa ne abinda za a yi kafara za a yi kawai
na'am
yake nan mutum ya kafara irin tarantsuwa shi ke komi sai ya dawo daidai ce yadda miskine goma ko ba su kaya ko kuma yan tawayan bawa an ba su abu dama ba sai a yi azumin kwana uku
yana sai ci gaba da rayuwa
ci gaba da rayuwa
masha Allah to ne yake tambaya ce wai ga nafila sallan nafila ba dai cin fatiha ana iya azau wasu surori
yana tambaya wai sallan nafila bayan karatun fatiha ana iya azau sura mi zai hana wa nafila ba ta da bambanci da sura abin nan da farilla inda ake karatun fatiha da sura cikin farilla haka ita ma nafila ake mata ba wani bambanci tsakanin saraka yadda za ka karanta fatiha da sura cikin farilla haka ya halitta ka karanta fatiha da sura cikin nafila na'am assalamu alaikum
malam ya tambaya ce yana da mai gida kista da shi kisa su aka yi rasuwa sai raka su wajen bisa shi wannan mamaci kirista to bayan sun dawo kuma sai wani dan uwan sa yazo daga wani gari kirista sai kuma shi raka shi inda aka yi rasuwa na aka yi bisa shi mamacin nan to shi ne ce raka ya saka ta nan to shi ne ce ko ya duka haka
ya da tun wajen da yake da mai gida kirista to sai aka masa rasuwa aka kai wurin jana'iza da shi ya tuka cikin mota aka yi jana'iza kuma da aka dawo kuma sai wani bako ya zo daga wani gari shi ma ya ce ma direban je ka kai ni wannan rasuwar nan ko ko ya halitta ba matsala saboda ba na abu ne na addini ba abu ne na harkar mutuwa na zamantakewa babu laifi a cikin shi insha Allah na'am
sai tambaya ta biyu mallam ya halitta shafa'i da wutari a lokacin da ba wata azumi ba
wai kuwa ya halitta ai shafa'i da wutari ba cikin azumi ba mun ta da shekarun da aka yi awa ka shafa'i da wutari sai cikin azumi ko ko kiyamar lalle da kake so ka ci shafa'i da wutari ba ruwan shi da azumi kullun yin shaki nafila ce daga cikin nafilfili masu karfi wadanda ake son musulmi ya dage zage su ba sai azumi ba haka nan kiyamul laili ma ba sai azumi ba abinda sai azumi shine tarawihi sallar tarawihi wanda yake cikin jami bayan sallar isha ya tashi ayi asham to wannan sai azumi ma kiyamul laili tsakiyar dare ka tashi cikin daki ko cikin hilin gidanka ko ka zo masallaci in kana da makullin masallaci ka bude kai to wannan kullun ana so kai shi ma sunna ne gare ka amma shi shafa'i da wutri nafila ce wadda kullum ake yi ko dai ka yi ta kai tsaye bayan sallar isha'i ko ka yi ta in ka je gida ko ka bari ma sai can kusan as-salata ka tashi kai abin ka daddai ne duk lokacin ta na'am
na sai wannan wanda aka yi ma addu'a rana ce wanda yake neman bukatu ce ya ci nasara yace ko na ƙara bara addu'a gare ku sabira
to ko wani ba Allah da muka yi ma bara addu'a wurin al'ummar musulmi rana ya yau yace to Allah ya biya mashi bukata to yana godiya ga al'umma Allah ya saka mu kowa da alheri kuma yace akwai wata bukata to kai haka za a yi ta yi sai dai a yi ta biyan bukata ba sai ba ka biyan bukata na ya kamata ta yi maka zangi kira sallar
Allah mutum ne yana bibiyar karatun kulibiya yake shekarar ya biyu da wata uku libya ya je neman ya yi gida kuma ya samu jari to yanzu ya yi shekara biyu da wata uku shi ne matar ta ce san ba ta yi wata bakwai ya rage yanzu kudin jari yake so ya samu shi ne ta ce in dai bai zo nan da wata hudu ba ba ta arme yawa kannan kuma na biyu ya ce yana bara da Allah ku yi nasiha libya akwai mutanen da sun yi shekara goma suna da mata ba su zo gida ba akwai masu shekara biyar akwai masu shekara goma ya ce kuma yawancinsu duk suna bibiyar karatun ku ta tiktok sun yi ce yake sauran
kuma ya ce kuma ya ce kuma ya ce kuma ya ce kuma
ya ce kuma
Ne da 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 ne da
Dai ma ka ji tsoro dan da kaga har ta koka har ta yi magana to lalle tana da bukatarka kamar yanda kace ai ma sauran mutane ne siya suna can wasu ma shekara 10 wani abu sun yi zaman sun bar iyalin su to kai ma hada kai ka ta koka to kai ma kai haƙuri kana iya dawowa tunda libin nan kare ya ka zama ka kara saman yoyi ka san yadda take kana iya dawowa kayan watanni ka koma kwara ka tunda matar ka ta koka tana da haƙƙi ka bar ta shekara 2 da wata nawa saboda Allah to haka su ma waɗannan mazaje waɗanda suke can shekaru masu yawa sun bar iyalin su nan iyalin ma sun kai sun haƙura sun darrahe sun saba ma shikenan kawai su ji tsoron Allah subhanahu wataala san cewa zamantakewa tsakanin miji da mata ba rayuwar kuɗi bace kawai ba abinci bane kawai akwai ɗebe kewa matsayinka na mijinta tana son ta gane ka kamar yadda sauran mata da suna ganin mazajin su ita ba ta ganin nata kuma da ranshi ka gani sai dai kai ta turo musu wasu kudin banza ka turo kanka muna Allah wannan kudin da kake gani wallahi ba su kai kanka wurin mace ba na'am banza ne suke kallon wannan zan cewa nauyi ne mai girma Allah ya dora maka kuma kai kai wace da wannan nauyin kaje tsoron Allah sai Allah subhanahu wataala ya tambaye ka saboda haka duk wadanda suke tafiya nesa su bar iyalin su san cewa suna daukan haƙin iyalin su yanzu iyalin ka in sun yi wani abu kuma sai kai ta musu fada haka ba ka labari yanzu haka ba an haka ba wani labarin cewa iyalin shiga abin da suke yi shekara goma bayan nan suna biyan maza na shiga wurin sai ka gina ta zagi ci shi ba mai auren su to mai wani auren ta yi shekara ɗaya ta yi hakuri shekara biyu ta yi hakuri uku ta yi hakuri hudu ta yi hakuri biyar har shekara goma sha wani abu to ba kai ba ma kana ranar dawowa ƙarshen ta tana nan tana jiran ka sai ta ji an ce ka ma mutu duk ta ƙara hakurin nata gaba ɗaya kuma kai ba ka dawo ba ka ta hira-hira to yana daɗi saboda haka mu yi tsoron Allah kiyaye iyalanmu wata rana an ce garin nan wani abu ya faru a mace ta kawo karan mijinta wurin sarki margini sarki tsohuwar can cikin direbobin shi ne kuma ta kawo kara sarki buru kawo kara bayan ya dawo ta abin nan aka kira shi aka ce aka yi mata ka kawo karanka ita Allah baka nasara ina turo mata buhun masara ina turo mata buhun shinkafa ina bar mata kudin cefane sarki ya ce mai ka cika zakka ko kuma wannan abin da ke aljihunka guda nawa ka bar mata ya yi shiru sai to daga yau in ka je kai ke sai kai watanni sa'an nan aiki ya kawo gare ka ka baro mata mota ta ce ka baro ta ka dawo gidanka kansu kenan haƙƙin iyali haƙƙi ne mai girma saboda haka an mace ta kai tana kuka to ya kamata a saurara mata saboda haka da kai da su duka ku ji tsoron Allah ku bi Allah subhanahu wataala ku san Allah subhanahu wataala ya ce a yi aure ne saboda irin waɗannan buƙatu kuma an ba tashi da su ba an shiga cikin matsala Allah subhanahu wataala ya shirya mu gaba ɗaya na'am
ittihad in ga yana tambaya masa ittihad
me
ittihad ya sa na ba ce ma'anar sunan
ibtihal ma'anar shi kaskantar da kai summa nabtahil na'am ana ja Allah natallahi ala alkadibi ibtihal suna ne daga cikin suna da larabawa mata ibtihal ana ma'anar shi shine kaskantar da kai na'am
an ga tambaya wai kadan daga tarihin baihaqi yake tambaya
ko kadan ba a samu yana sa ba tarihin bai haƙi kadan daga cikin tarihi ko da gwada babu lokaci ya tafi mun rike mutane kuma ga azumi an yi yawanci da an yi azumi
shi kenan sai dai ba addu'a wani ke cewa ana karatu ina zuwa karatu sai yi ne kuma ya balaguro ya tafi wajen bada yana bara addu'a da sai ni gane ta shi
to wani ba Allah yana halittar karatun da muke sai jide to amma Allah ya sa yanzu ya yi balaguro ya ta yi ƙasar Ghana yana bara addu'a Allah ya kai shi lafiya kuma Allah ya ba shi sa Allah ya maido shi lafiya Allah ka shahi mana hawayenmu ka biya mana buƙatunmu Allah ka yaya mana duk matsalolinmu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu cimaka mai albarka Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana haɗin kai Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka sa mu kare da duniya lafiya marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka jigansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka saka musu da gidan aljanna Allah ka biya musu buƙatunsu na alkhairi da mu da su gaba gane duka Allah ta'ala ka shayi mana hawayenmu Allah ka cika mana gurin bai Allah Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin